littafinmu na biyu shine littafin al-azkarun nawawiyya na al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi wannan zai zo majalisinmu na 241 da izinin Allah kuma muna cikin babi da ke bayani akan ta'aziyya wato lallatar wanda ya rasa wani nashi ya ake yin ta da mun yi bayani akai karatuttukan baya da yawa ina jin ababun mun yi kaman majalisi biyu nake jin to za mu tashi faslu al-imam an-nawawi rahimahullah yace faslun rabi wa insha Allah a karkashin bayi قال الشافعي رحمه الله وأصحابنا رحمهم الله الإمام الشافعي ده سورا الماجرنسا نمذهبنسا سنشي يكره الجلوس للتعزية أمذهب الشافعي مكروه لي أي ممتم متوى يزونا زمن مقوت شين الجلوس للتعزية زمن مقوت قالوا سكتشي ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت أبن دأكي نفي دا زما من شيني أتام متانا دسكي دا ألاك آدم ممتشي دن جنسا سيس زونا في بيت ستارع ونجدا ليقصدهم من أراد التعزية دو من وان دي نفن يمس تعزية سي نفاتي سي جي كيف ياسن اند دي ساميس بل ينبغي أن يتصرفوا في حوائجهم سكتي أمذهب شافعية أبن دي كماتا شيني أن يمتوا هو يجويا يتفزوا قبقات السع ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها أمذهب شافعية سكتي باب من بنشي سكان مزاجي دقم ماتا يأكن حقا ماتا مزاس تفيها كوتين غبنسو سوما ماتا مزاس زوناما صرح به المحاملي babban malamin mazhabin shafi'iyya wanda ya rasu 330 bayan hijira al-imam al-mahalili al-qadi babban alqali ne al-husayn ibn isma'il ibn muhammad al-mahalili yana daya daga cikin al-majiran atba'u tabi'i al-majiran atba'u tabi'i yayi karatu a wajen manya-manyan malamai wasu kuma suna cewa almajirin su 330 kaga yana bayan su al-imamu Ahmad sosai yana bayan su al-imamu al-Bukhari ma so daga almajirin atba'u tabi'in shi al-imamu al-Mahali wannan haka yake a mazhabin shafi'iyya makaruhi ne zaman makoci to an samu waɗanda suka tsananta suna nuna kaman haramun ne ma ko kuma su kiran shi da bid'a magana ta gaskiya ita ce akwai wannan kaulin sannan kuma akwai alqaulul akhar akwai wata magana ta daban a mazhabin al-imamu ahmad akwai fatawa ta halaccin haka amma da sharuɗa shi yasa cikin a wannan zamanin malamanmu Ash-Shaykh bin Baz rahmatullahi alayhi har yana sina bada fatawa halaccin haka ya halasta an yi wa mutum rasuwa ya zauna domin karɓan ta'aziyya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Ja'far ya rasu ya zauna fuskar shi a baci fuskar shi a murtuke alamar damuwa kuma an riƙa zuwa ana manzo Allah sa sama ta'aziyya to shi yasa malamai suka ce ya halatta za a yi amma kuma akwai me akwai mahaji akwai gargadi da ababen da ya wajaba a nisanta na farko duk wanda bai da alaka da wajen da mutuwa bata shafe shi kai tsaye ba to ya tafi ya juya harkarsa, ya yi ta'aziyya Allah ya Allah ya ce Allah ya Allah Allah ya bada lada sai ya tafi. Wannan sharadin farko kenan. Sharadi na biyu shine ya zama an nisanci duk ababen da shari'a ta haramta, kamar gulma, kamar gulma, kamar firace-firacen duniya. Idan ka ce za ka hana zaman makoki saboda ana zama wasu sifira, to za ka ce a daina zuwa ma makabarta kenan a wannan zamanin namu. Mutanen rashin jin magana su ya kai Allah shirya za su je makabarta su kafa fira tukuba-tukuba, wannan can su kafa tasu, ana nan wani ya tafi yin kasuwancinsa, wani ya fira siyasarsa, duk ba abin da ba a yi. Allah shirye mu. Sunnan nan ta wa'azi daidai lokacin da ake haka kabari ana yi, wasu za su yi gungu suna fira. Sannan kuma ga shi dama ba mu da tsari, Allah ya shirye mu. Ba za a bar masu aikin na asali su yi ba, kowa ya iya ta surutu. Sadakan aka ce ai wa'azin ma, to mai wa'azin da wuya in bai dawo da ciwon kai ba. So idan kana bayani wasu suna surutu, ciwon kai ke sa ba. Sadakan muna da gyararraki, muna da gyararraki da yawa da yawa jaban mu. To wannan sharadi ne. Sannan suka kawo sharadi na uku, kai ya zama akwai taklifi da su mazuwan mamacin. Mutum ya rasu kuma shikenan sai a maida wajen ta'aziyyarsa, wajen cin abinci. Sai ta cin abinci, ka ji har ana zaben abin da za a ci. Na taɓa zuwa wani gidan mutuwa ta'aziyya, ana wannan zaman makocin. Nana a da ma za a kawo muku kotun shinkafa sai da fa duka. To ka a yi wannan, ya zama babu taklifa ga mazuwan mamaci. Amma dai ka sani akwai lokacin da su kuma zai zama wannan, kuma zai zama wasu sun zo daga wani gari. To za a kyale su ba su ci abinci ba. Shi yasa an tambaya al-Allama bin Baz rahimahullah game da wannan, yace babu laifi. Mutane sun taso daga wani waje, sun zo za su yi ta'aziyya, dan an ba su abinci ba ai laifi ba. Amma dai ƴan gari su maida wajen zamansu, wajen cin abincinsu, to wannan kuma mukhalafa ce shar'iyya, saba wa shari'a. So daga sai an yi takatsantsan. Sannan tsanantawa a kan zaman makoki, ka ce kwata-kwata ba za a yi ba. Da yawa waɗanda suke ba da fata wannan, idan tasu ta zo sukan saba, mun gani da yawa. Baban mutum ya rasu, kawai zai a ce tafi shi kasuwa. Anya, matar shi ta rasu, kawai zai a ce ai ya tafi shi kasuwa. Ko ya tafi ofis. Anya, to ban dai taɓa jin waɗanda suka yi haka ba ne, ƙila sai a wasu ƙasashen. Amma dai a nan ƙasar tamu, hatta duk waɗanda suke ba da fata wannan, to za ka ga dai zaman nan alaƙalla ko na minti goma ne sai a yi. Kuma wani zubin za a zo a ce ana ne, ana ina wane, sai ga ana ta kiran mutane a waya, ka zo ga wane ya zo, sai ka ga dandanan kuma an taru. Kuma an zauna, kuma ƙila hadda wasu jawabai maka da suna biyo baya. To mu yi takatsantsan a game da waɗannan abubuwa. Ta'aziyya ibada ce mustahabbiya, amma yanayin aiwatar da ita yakan saɓa daga wuri zuwa wuri. Shi yasa za mu ga hatta lafazin ta'aziyyar, wasu malamai da yawa suna ganin ba tauƙifi ba ne, ba a ce dole ga abin da za a faɗi ba. Kamar yadda za mu gani a gaba insha Allah, mun gane. Saboda wannan ita ce fatawar mu da muke badawa. a yi taka tsantsan wajen zaman, amma dai kuma masu haramtawa su kuma hatta Shafi'iyyar ba su ce haram ba, yi kurahu suka ce. Allah ganar da mu. Wa naqalahu an nafsi Shafi'i al-Imam al-Mahamili al-Qadhi, ya cirato wannan magana daga magana al-Imam al-Shafi'i. Wa hadhihi karahatu tanzihin, kun ji makruhanci ne na a tsabtace ta'ziyar. Idan aka ce karahatu tanzih, shine wani aiki da ake son a tsabtace shi daga wani abun da zai zama ba a so a yi shi a cikinsa ba, to shine sai a ce akwai karahatu tanzihin a ciki, shine karahatu tanzih. Wato abinda idan aka yi ba zunubi amma da an bari, to za a samu lada. To haka suke a mazhabin Shafi'iyya, basu ce haramun ba ƴan uwa. Yawwa, yanbaghi al-muhafaza ko at-tahaffuz bi alfaz al-ulama. Idza lam yakun ma'aha muhdathun akhar, kun ji ko, idan ba a kakalo wani abu na daban ba mara kyau a cikin zaman makokin, to abinda suka nassanta a mazhabin Shafi'iyya shine makruhi ne kuma karaha ta tanzihi. Fa in dhumma ilayha amrun akhar min al-bid'i al-muharramati, amma idan aka kunsa wani abu daga cikin bid'o'i wanda suke muharramai aka kunsa a ciki, kama huwa al-ghalibu min hafil adati, kamar yadda abin da yafi afkuwa kenan a al'ada, kana zalika haraman, to wannan zai zama haram. Min qaba'il al-muharramati, daga cikin mafi munin haram. Fa innahu muhdathun, domin kaguwa akai. Mun ga yadda fiqhun yake, mun ga yadda malaman fiqh suke bayani. Asali a mazhabin Shafi'iyya zaman ta'ziya makruhi ne, karaha ta tanzihi, ta tsabtace ta'ziya. Idan ba a yi zaman ba, to an tsabtace ta'ziya. To amma idan aka kakalo wasu abubuwa na gulma da wasu abubuwa na munkarat, ababen ki, kamar ɗabi'ar mutane da zara an ce mai an yi mutuwa sai ya kattai suna shiga gidan mutane, da wannan ku riƙa wa'azi a kai, a ji tsoron Allah a daina waɗannan abubuwa. Mata ba lulluɓi, babu hijabi, kawai shi kenan sai maza su yi ta faɗawa gida. An sanar da su sun koma gefe ko sun zama da hijabi, to ba laifi a je a yi sallama da gawar a ciki a ganta, domin wannan ganin ta din da kuma sallama da ita din sunna ne. Sayyiduna Abubakar radiyallahu anhu yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ma ya sunbance shi yace ibta hayyan wa maitan ya rasulullah. To kun ga shine wannan. Wa thabata fil hadith as-sahih anna kullu muhdathatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun, ya tabbata hadisi ingantacce, wannan hadisi ne mashhuri, kowa ya san shi. Kowane abu da aka kago bid'a ne, sannan kowace bid'a kuma bata ce. Akwai ziyada a cikin sunanun Nasa'i, wa kullu dalalatin fin nar, malamai suna tattaunawa akan ta, wasu suna ganin ziyada ce shadda da'ifa, wasu kuma suna ganin za ta iya zama hasan bi ghairi. To kun ji, saboda ka ta'ziya zaman makoki inda yadda za a yi ba a yi ba, to ka a yi, amma idan ya kama za a yi, to ga dokokin yinsa a kiyaye waɗannan, a tsare su, sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka. Faslun, wa amma lafzatu ta'ziyati fala hajara fihi, kun ji ko, amma lafazin da za a yi bayani, za a yi faɗi na ta'ziya, to fala hajara fihi, shari'a bata sa iyaka ba. Fa bi ayyi lafzin azzahu hasalat, bil lafazin da mutum yi wa dan uwansa ta'ziya da shi ya lallashe shi da shi, to hasalat, ya faru. Ɗazuna ji muna tare da su, mun je waje shagon sai da kayan karatu da rubutu, shine sai na ga wani matashi a shagon, sai na tambaye shi na ce ina mama sai ya ce ai tana gida ba musulmai ba ne sai ya ce ai tana gida sai na ce baba fa sai ya ce ai ya rasu wata ɗaya ke nan da rasuwa sai na ce wa yiwu sannu ba mu ji labari ba abokin ina siyan kaya a wajensu ne na Spencer su biyu da su takarda stationery ba musulmai ba ne ce sannu daga baya ma sai na faɗa da turanci na ce sorry to haka ake haka ta'aziyya kenan ta'aziyya a aikace kenan lallashi kuma ya ji daɗi dama na tsatsi ne na tsatsan matashi ne amma ba musulmi ba Allah ya musuluntar da shi na'am shi ne na ce ai amin to kaga shi ne wannan to saboda ka fa bi ayi nabin azzahu hasalat domin lallahi sa ake so ka mutum wastahabba ashabuna an yaqula fi ta'ziyati almuslim bil muslim idan muslimi ne ya rasa dan uwan shi muslimi sai a ce a'azama Allahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limaytik kun ga lafazin ko a'azama Allahu ajraka Allah ya girmama ladanka wannan rashi da kai Allah ya baka lada domin zuciya ta so wa ahsana azaak kuma Allah ya kyautata lallashinka Allah ya lallashe ka da kansa wa ghafara limaytika kuma Allah ya gafartawa wanda ka rasa mamacinka kun ga wannan lafazi ne mai kyau وفي المسلم بالكافر idan kuma musulmi zaka wa ta'ziya amma wanda ya rasa kafiri ne misali mutum yana da dan uwa wanda ba musulmi ba sai ya mutu a'azama Allahu ajrak wa ahsana azaak kaga ba a ce ne ba wa ghafara limaytik ba a ce ba wanda mun sha wannan bayanin wafi kafiri bil muslim kafiri shi kuma ne ya rasa dan uwan shi musulmi sai suka ce a ce ahsanallahu azaak wa ghafara limaytik an cire ne a'azama Allahu ajrak domin laysa lahu ajrun inda Allah hatta yu'mina billah wafi kafiri bil kafir duhu kenan akhlafa Allahu alayka wa ahsana ma wa akhlafa Allahu alayka Allah baka makofin abin da kai rasa shi kenan eh shi ne in ma ka ce masa Allah ya ba in ka ce masa ahsana Allahu azaaka ba kai ne ti ba yi mana ba lallashi shi kake so yi ba eh ita ta'ziya fa lallashi in ka fahimci wannan lafazin na ta'ziya to shine lallashi tasliya ce at-ta'ziyatu lughatan at-tasliya yawwa lallashi domin mutum yana cin wani yanayi da yake bukata a lallashi shi za na sha faɗa muku in mutum ya rasa wani yana kuka ba hana shi ake ba eh ba a hana mutum ya zai ga ce kai kuka ai dole kuka abinda aka hana shi ne ihu da kwakwazo da da'awal jahiliya kwakwazo irin na maguzanci amma hawaye da kuka har ana jin shashe kan mutum ba laifi bane wannan kuma ka bar shi la'annahu tula ad-dam'i ya'qibu yu'qibu rahatan min al-huzn aw yashfi shadiy al-balad yawwa la'annahu tula ad-dam'i shi ina fatan zudda hawayen nan yu'qibu rahatan ya zama ya haifar da hutun zuciya min al-huzn na damuwar da ake ciki aw ya shafi shajiyyal baladi ko kuma ya warkar da wannan tsananin damuwar da aka shiga duk da shi yana yi ne a matsayin na masoyiyar shi da ya rasa eh an raba su ba wai na kuka ba ne domin me ya kaba labil a ciki da shaji to su ne waɗannan Allah ya taimake mu sai mu tashi wa ahsanu ma yu'azzabi eh mafi kyawun abin da za a yi wa ta'aziyya da shi biyun waɗannan abubuwan yana da kyau mutum ya kula da su kamar an sallah ne ai kai munna sallah wani in bai ce taqabbalallahu minna wa minkum ba zai ga kamar laifi wani idan ya ga wani ustaz ko wani malami ya ce masa barka da sallah, Allah ya maimaita mana, sai ya ga kaman ka zama dan bid'a, ba wani ba laifi ba ne a ciki. Allah ganar da mu littafinmu na